الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك يقوانا مسلمين ما لفين غالبا جلمين فكها بأولنا مسلاتي من البركة مسلاتي بعد من المرتبة سنكم بيو a wannan gari mai albarka na biyu a cikin jihar Borno, a wannan yammaci na Asabar, yau muna 22 ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa birnin Madina, yau muna shekara ta 1447, wanda kuma yake daidai da shekarar Bature. Yau muna 16 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2025. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya marar iyaka, wanda da ikonsa da kudurarsa da yardarsa da amincewarsa muka samu halartar wannan gari mai albarka domin haɗuwa da ƴan uwanmu a cikin wannan gari a cikin wannan lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala, muna maka godiya, godiya marar iyaka. Babu shakka na yi farin ciki ƙwarai da gaske da ganina a cikin wannan gari a cikin ƴan uwana, wanda na daɗe ina burin in samu lokacin zuwa a samu irin wannan haɗuwa wacce Allah da manzansa shi ya haɗa mu. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, kuma muna fatan ya ƙara mana a cikin falalarsa. Sannan muna yi wa ‘yan uwa, musamman shi Alhaji Mustapha Imam, wanda ya yi tazriya ganin cewa an samu halartar wannan gari da kuma samun irin wannan haɗuwa, Allah subhanahu wa ta'ala saka masa da alkhairi, ya biya masa dukkan buƙatunsa na alkhairi, ya kare shi daga dukkan wani abin ƙi. Hakanan muna addu'ar ‘yarsa da aka ɗaura mata aure, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su zaman lafiya. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الله يباس زمن لا فيها الله سنع البركة أتكين أورن سيباس ذرية طيبة. سنة منا قوديا قصورا ينقوا دكا متانا بيو ودن دسكي منك كاوة تربا تلو كتند مكي هنيا هرلو كتند مكشبونا قريمي البركة أرزوا ينزو منا مسو قوديا da ku ‘yan uwa da kuka samu halartar wannan zama. Allah subhanahu wa ta’ala ya tara mu gaba ɗaya a cikin ladan. Matashiyar da nake so in yi magana a kanta, matashiya ce tana da faɗin gaske, tana da girman gaske. Lokaci ƙanƙani irin wannan ba za mu iya tattauna ta daga dukkan ɓangarorinta ba, amma dai da babu gara kaɗan. Saboda haka, ko da gari zai waye, ba za mu iya ba wa maudu'in haƙƙinsa ba. Saboda haka za mu faɗa abinda za mu iya faɗa, sauran kuma mu bar wa lokaci insha Allah. Wannan matashiya, kamar yana ɗan uwa Malam Al-Qasim Abdulrahman ya faɗa, ta ce baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam, baiwar da ya yi masa, babbar baiwa da Allah ya yi wa ɗan adam, ta aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duniya ta mu. Tunda Allah subhanahu wataala ya halicci duniya da abin da ke cikinta, bai taɓa yi wa ɗan adam wata baiwa mai girma ba, mai mahimmanci. Ku ɗan rage kafara saboda mu kai ƙarshe, za ku cinye lokacin kuma. Allah bai taɓa yi wa ɗan adam tun daga lokacin da Allah ya halicci duniya, bai taɓa yi masa wata baiwa mai girma, mai mahimmancin gaske kamar baiwar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma. Ita ce baiwar da tafi kowace, ita ce kyautar da tafi kowace kyauta da Allah ya taɓa wa ɗan adam. Duk wani abu da kake ganin Allah ya baka na rayuwa, da Allah ya yi daga babu, ya sanya maka rayuwa, ya baka abin da rayuwar za ta tsayu da shi, ya baka ci da sha da sutura da wurin zama da iskar da kake shaƙa da ruwan da kake sha da abincin da kake ci da dukkan wani abin da za ka gani na ni'imar Allah da ya maka. Wallahi babu ni'imar da ta kai aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka. Allah ya zaɓe ka a cikin ɗumbin halittun da ya yi, ya aiko maka annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabinka, manzanka, wanda zai karantar da kai. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله يجي حقيقة الله يا يبيوا يا يبيوا قبو مني يا إني أيقو مسد ونمن ذولك جنس ينا كرن تامس آيو ينسى yana tsarkake su, yana kuma koya musu littafi da hikima, wato littafin Allah Al-Qur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama. Kanan aiko shi suna cikin bata mabayyani, haka nan yake cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شيني الله وإن أيقوا أمي وإن باسا ربوتو باسا كراتسون إلى رباوة يا يومس يا أيقوا مسودة ونمن دونك تكنسو يلا كرن كامس آيو ينسى آيو ين الله يلا ألك كيسو يلا كويا مسو للتافي شيني القرآن يلا كويا مسو هكما إتتي سنة للي سنكسن تي زبانا أيقوش سنة تكما تامبين. A waɗannan ayoyi guda biyu, Allah subhanahu wa ta’ala ya bayyana cewa ya yi wa al’ummar Larabawa da sauran muminai baiwa mai girma, yayin da ya aiko musu da manzo daga jinsinsu, wato ya aiko shi mutum ne ba mala’ika ba, ba kuma aljani ba, wanda yake basharun ne. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كتيني متني كمركو أنا من وحي شوى أبن بوتركو أبن بوتاني أي كوي شيني الله. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يكي فداك من يكي تكين صحيحين حديث عبد الله بن مسعود مائكي صلى الله عليه وسلم اكتوى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. لمتني كمركو إنا منتوى كمن يندفك منتوى إذا نمنتا كتنام. ثم ذاك الله سبحانه وتعالى يعيكو النبي صلى الله عليه وسلم أمتن بيوش ملائكة با ومن دا يعيش ملائكة دولة دي سيامة يمرشي متنن sannan za ku iya saurarensa ku fahimce shi. Da Allah ya ga dama ya aiko shi mala’ika, ba za mu iya tunkarar mala’ika ko mu zauna gaban mala’ika ya koyar da mu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa an nuna min mala'ika Jibril da fiffiken sa 600 kowane fiffike guda daya ya tokare tsakanin sama da ƙasa kuma guda 600 wanda ya gani to saboda haka idan zaka iya tsayawa gaban halitta irin wannan nan halittar aljani wannan tsoro take ba mu bare kuma ta mala'ika shi yasa Allah ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alayhi ma yalbisun da Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi ya zama mala'ika ne da dole ya mayar da shi ya zama mutum ne kuma wannan ruɗin da kuke ciki za ku ci gaba da zama a cikin sa don za ku ci gaba da cewa ba mala'ikan bane mutum ne to amma cikin hikimar Allah sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane shine min anfusikum ko min anfusihim laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min jinsikum Allah ya ko annabi daga jinsin mu mu mutane saboda za mu iya samun nutsuwa wajen karɓar karatu daga wanda yake jinsin mu sannan kuma za mu iya koyi da shi idan yayi wani abu za mu iya kwaikwayon sa a cikin ayyukansa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da a ce mala'ika ne sai mu yi wa Allah uzuri sai mu yi wa Allah hujjar cewa ba za mu iya kwaikwayon sa ba saboda mala'ika ne abinda mala'ika yi ba za ka iya yi ba la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda ka kai ka ci sai kai wa Allah uzuri ka kafa masa hujja da cewa mala'ika ne kai ba za ka iya kwaikwayon sa ba to sai yayi moshi mutum saboda haka sai ya ce bai koyi da shi sai ya zanto za mu iya yin koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ma zai iya yin koyi da abin da annabawan da suka gabace shi saboda dukkan su mutane ne Allah ce fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiriyar annabawan da suka gabace ka saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi wa wannan al'umma baiwa babba ya aiko musu da annabi kuma annabin ya zo daga jinsinsu ba daga wani jinsi daban ba ta yadda za su iya zama da shi su saurare shi su koyi da shi shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kiyaye mana dukkan wani abin da suka gani tare da shi sallallahu alaihi wasallama karami da babba duk wani abu duk wani motsi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sahabbai idan su suna yana kansa saboda su nakalto abin su ruwaito abin har ya zo gare mu al'ummun da za su zo bayan mu su ma su samu wannan abin su bauta wa Allah da shi saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai ya ba shi aiki kamar haka yatlu alaihim ayatihi zai karanta musu ayoyin alqur'ani zai ja hankalinsu zuwa ga ayoyin Allah da suke sammai da ƙasa sune al-ayatullah al-mashhuda ayoyin Allah da muke iya gani na halittar sama da ƙasa da abin da yake cikinsu manya-manyan halittu da muke iya ganinsu da waɗanda ba za mu gansu ba awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay ba za su kalli su yi nazari cikin mulkin Allah na sammai da ƙasa da abin da ya halitta a cikinsu ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu jan hankali zuwa ga ayoyin Allah wanda muke gani da wanda muke karantawa a cikin littafin Allah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama aiki na biyu shine tarbiya yana yi wa al'ummarsa tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya zo kawai da ilimi ba ne ya bayar da ilimi ya tafiya sa'a mai tarbiya ne ba a taɓa samun wani wanda ya ƙware wajen tarbiya wajen reno na ɗan adam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba shi yasa ya zo a cikin hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami wanda Imam Muslim ya rawaito lokacin da ya zo Madina ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ya fito daga ƙauye saboda haka bai samu kyakkyawar tarbiya irin ta musulunci ba bai samu karantarwa irin ta musulunci ba da ya zo ya shiga sahu ana sallah wani yayi atishawa sai ya gaishe shi sai zaka wani yayi atishawa yace alhamdulillah anki kace da shi yarhamukallah amma ban da sallah ban da lokacin da kake sallah kaji atishawar wani kace da shi yarhamukallah to shi bai sani ba sai ya fada sai sahabbai suka kalle shi wani kallo da yake nuna suna masa inkarin abin da yake sauraka sai yace ya akai kuke kallo na haka sai kuma yayi magana bayan da yace yarhamukallah sai kuma ya sake wata magana da ba ta da alaka da sallah to shine bayan an gama sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya jashi a jiki yace kaga wannan abin da kai mai dace da sallah ba bai dace da sallah ba abin da ya dace da sallah kalatun alqur'ani da tasbihi da ambatan Allah to shine a cikin maganarsa da yake yi yake cewa wallahi النبي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ما رأيت معلما قط أحسن تأليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني بي كارين با بي من دكا من ثوابا بل تناي دكين kawai gaya min ya ce wannan abin da kai bai dace da sallah ba ga abin da ake a sallah a karanta alqur'ani ai tasbihi ai takbiri abin da dai aka sani na ambatan Allah yace amma bai kyare ni ba bai zage ni ba bai gaya min bakan magana ba ballanta nayi biki to shine yake cewa wallahi tunda nake ban taba ganin wanda ya iya koyarwa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taba ganin malami da iya bada tarbiya ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan lokacin da wani arabi wani bakauye ya zo ya fitsari a cikin masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin Allah ne wa annal masajida lillah wala tad'u ma Allah ahada fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuh sunan Allah ake ambatan a masallaci tsarkake shi ake yi to amma wannan saboda rashin ilimi da rashin samun karantarwa saboda yana kauye da zama da yazo sai ya ji fitsari sai ya koma gefe kun san lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacinsa babu shimfiɗa are rayi sahabbai suke sallah idan aka yi ruwan sama ma a cikin tabo suke sujjada a cikin lata suke yin sujjada faraka ba shi fuda sama kuma ba rifi sai lokacin sayyidina Umar ne aka yi wa masallacin annabi rifi sai zan to ruwa in an yi ruwa ba zai sauka ciki ba amma har lokacin sayyidina Abubakar haka yake a bude saboda aka yi ruwa a cikin tabo suke sujjada in kuma lokacin zafi ne tsananin zafi a cikin tsananin zafi suke sujjada cikin rairayi saboda da ya shigo ya ga ai zai iya komawa gefe haka yi fitsari bai ga wani abin da zai hana shi tsari ba a san mutum kowace irin giya ya shawo zo nan ai kaga ba zai fi tsari a nan ba saboda ko idaju ba a shimfiɗe shi ba ma can duka rairayi ne kuma sannan bai samu ilimi ba saboda haka sai ya koma ya fi tsari yana fara fi tsari sahabbai suka yi kansa suka fara daka masa tsawa suka fara jifansa da maganganu annabi ya ce kudakata kudakata ma na tuzrimu kada ku burgita shi idan ku burgita shi karshe ne tashi ya bata ko ina ma da fitsarin tunda ya fara zai ya rike fitsarinsa ne kun sai yake jin sa to da karshe mai makon ya dan bata wani guri kadan da za a iya magance abin sai bata kuma wata kila ma watsa mu ya bata jikinsa kaga ba hikima ne ce kudakata kakku razana shi sai da ya gama ya kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba a haka a masallaci kaki ga abin da yasa inda masajid lam tubda lidhalik ba gina masallaci dan azo ayi bawali a ciki ba an gina shi dan ayi sallah ambaci Allah to ganin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi duk da cewa yayi irin wannan katobara amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tattausan murya ya jawo shi ya gaya masa ya ba shi ilimi da ya koma gefe yana addu'a sai ke ce Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan sai ke addu'a ke cewa ya Allah kai min rahama ni da Muhammadu ni banda mu bi kada kai mu kowa rahama kada ka ji kan kowa sai mu biyu. Annabi yaji shi yana wannan addu'a, ita ma kan ka tsofara ce. Annabi ya kira shi ya ce laqad hajjarta wasi'a. Ka kunta ta abu mai yalwa. Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay. Wasi'at kulli shay'in rahmatan wasi'at kulli shay'in rahmatan wa ilma. Rahmar Allah ta yi wata komai, ta yi wata ko'ina. Ya za ka takure ta a kan mu biyu. A shahid, haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riƙa yi wa sahabbansa tarbiyya. Yake musu tarbiyya ta imani. Idan ya ga kuskure ko ya yi, ba ya bari sai ya gaya musu. Musamman ma idan kuskuren ya shafi tauhidin Allah, kaɗaita Allah. In dai ya ga cewa wani yana ƙoƙarin ya kawo wani abin da ya shafi tauhidi, wanda shi ne tushen addini gaba ɗaya. Duk addininka in babu tauhidi a banza kake yin shi. Duk wanda ya rasa tauhidi, kaɗaita Allah a cikin bauta. Duk abin da zai yi a banza yi. In ya mutu, ya mutu a banza. Duk abin da ya je da shi gurin Allah subhanahu gaban Allah subhanahu wata'ala. Na tarin ayyuka masu kyau in dai ba tauhidi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah zai daidaita shi ya watsa shi kamar yadda ka san yana daidaita kura, haka Allah zai mai da shi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari ba sahabbansa suka karci kankuce hanya a sha'anin tauhidi. Ku duba lokacin da wani ya zo yake cewa masha Allah wa shi'ta. In Allah ya ga dama ka ga dama, wato kamar yadda kace in Allah ya so sai ya ce in Allah ya so ka so. Sai goma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa shi tare da Allah a cikin mashi'arsa. Nabi ya daka masa tsawa ya ce aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahda. Kishiya zaka sa daga Allah, ni zaka sa kishiya ga Allah. Annabi ya ɗauki wannan maganar a matsayin sanya wa Allah kishiya. Allah ce wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kada ku sa wa Allah kishiyoyi kuna sani. Annabi ya ɗauki wannan maganar, wataƙila a wajena ko a wajenka da farko za mu kamar ba wani abu ne. Masha Allah wa shaita. Annabi ya ɗauke ta a matsayi ya ce kul masha Allah wahda. Ka ce in Allah ya so, in Allah ya ga dama, da yardar Allah, da izinin Allah, ba sai ka haɗa da ni ba. Mashi'ar Allah ta shige wa mata sha'una illa in ya sha Allah. Mashi'ar Allah ita ce mashi'a annafiza. Abinda duk Allah ya so sai ya wakana, ko wani bai so ba. Abinda Allah bai so wakana, sabu ba zai wakana ba, ko duniya za ta so ya wakana. Nabi ya daka masa tsawa. Haka nan lokacin da kamar yadda ya zo cikin hadisin Abu Waqid bin Laysi, yana cikin sunan Abi Dawud da Musnad Imam Ahmad, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya yake tare da sahabbansa a yakin gazwat Hunayn. Sai suka wuce ta gaban wata bishiya, mushrikai suna rataye takubbansu a jikinta, suna neman tabarruki, wato ta sa musu albarka su yi nasara in sun fita yaƙi. Sai sahabbai waɗanda suke a lokacin waɗanda ba su daɗe da shiga musulunci ba, ba wai duka sahabban ba. Ana ahadithu al-ahad bil Islam. Ba su daɗe da shiga musulunci ba. Sai suka ce ya Rasulullah ij'al lana zata anwaq kama lahum zatu anwaq. Kamar yadda waɗannan suke da bishiyar da suke rataye makamansu suna neman albarkata, mu ma ka samo mana bishiyar da za mu rataye makamanmu mu nemi albarkata. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daka musu tsawa ya ce lalle wannan su ne hanyoyin waɗanda suka gabace ku. Lalle za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku ɗani da ɗani, wato babu bambanci. Lalle kun faɗi irin abin da mutanen Annabi Musa suka gaya wa Annabi Musa alaihi salam bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙetare da su daga ruwa, ya halakar da Fir'auna da mutanensa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Annabi Musa suka ce Annabi Musa mu ma ij'al lana ilahan, ka samo mana abun bauta, ka samar mana da abun bauta kamar yadda suke da abun bauta. tabbaci annabi Musa ya ce ku dai har yanzu mutane ne jahilai da ku san komai ba waɗannan abinda suke cikin su halaka ne abinda kuma suke aikatawa ƙarya ce ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita wannan maganar ij'al lana zaata anwaq kama lahum zaatu anwaq annabi ya daidaita ta da maganar mutanen annabi Musa da suka gaya masa ij'al lana ilahan kama lahum alaha daidai yake da kace a samu maka wani abun bauta banda Allah annabi ya nuna musu wannan abar magana ce mai girman gaske da za ta kai mutane zuwa ga halaka annabi ya daka musu tsawa lokacin da ya ji wata yarinya haka matashiya jariya matashiya haka tana ɗan wato waƙe-waƙenta haka irin waƙe-waƙe na alfahari da ƙabilarta da iyayenta da kakanninta da danginta wanda wani abu ne sananne a cikin larabawa sun kasance sukan yi waƙe na nuna alfaharinsu da asalinsu da iyayensu da kakanninsu da abinda suka kasance suna yi na ciyarwa da karamci da girmama baƙo da taimako sai take irin waɗannan 'yan waƙe-waƙen sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a cikin baitocinta sai take cewa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin a cikin mu akwai wani annabin da ya san abin da za a yi gobe haka fa tace a cikin mu akwai annabin ma da ya san abin da zai faru gobe annabi ya daka mata tsawa ce dai haza wa quli bima taquli bar wannan maganar batta ci gaba da abin da kike yi na farzanta iyayenki daga amma wannan maganar ki batta yarinya ce kuma karama yarinya ce karama amma yaga ta take layi saboda bai ta dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallam sanin abin da zai faru gobe wanda kuma wannan yana cikin mafatihul ghaibul khams mabudan ghaibi guda biyar da la ya'lamuhunna illa Allah wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhunna illa Allah daga ciki akwai ma tadri nafsu madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut ba wani rai da ya san abin da zai samu gobe bai san abin da zai samu ba amma nan ta ce annabi ya san abin da zai faru gobe shi kuma ya san Allah subhanahu wataala ya ba shi umarni ya faɗa musu da babban murya cewa bai mallakar wa kansa amfani ko cuta ba sai abin da Allah ya ga dama qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sha Allah ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا مسني السوء ان انا الا نذير مبين saboda haka Allah ya gaya masa cewa kada ya gaya musu da babban murya ya gaya musu ya fada musu da babban murya cewa bai mallakar wa kansa cutarwa amfanarwa makocutarwa sai abinda Allah ya ga dama sannan da ya san gaibu da ya yawaita alkhairi kuma da wata cuta ba za ta same shi haka nan ya gaya masa wala aqulu lakum inni malak qul la aqulu lakum inni khazainullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayhi ka gaya musu taskokin Allah ba a hannuna suke ba ba ni nake raba arziki ba Allah ne yake bayarwa sannan ba zan ce muku na san gaibu ba ka gaya musu ba za maka san gaibu ba haka dai ina gaya masa yace da shi fa qul innamal ghaibu lillah ka ce gaibi na Allah ne kawai shine ma'anar innamal ghaibu lillah ka ce ilimin gaibi na Allah ne kawai to wanda aka bashi wannan koyarwar ba zai yadda wani ya zo ya ce ya san abin da zai faru gobe ba sai daka mata tsawa irin wannan suna nan da yawa shine himayatul nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wani ɗaya daga cikin manyan malaman mu Allah ya ji kansa Sheikh Muhammad Abdullah Zarban Al-Ghamidi ya rubuta littafin sa na masters degree akan wannan topic din himayatul nabi sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabawa wato alfarmat tauhidi kariya
kada wani abu ya zo ya keta ta. Wannan duka bangare bangarori ne da dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi, da tarbiya da ya bawa al'ummarsa. Bai bar su sun saki layi a komai ba, a komai duk kankantar abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawatar, in abu kuma ne ya karfafa mutum ya ainihin kara masa ƙarfin gwiwa yana yi. Sai ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq, an aiko ni dan in ga na ciccika, na cika makarimal akhlaq, kyawawan ɗabi'u. Sai ya sa babu wani annabi da ya sifantu da kyawawan ɗabi'u, kai babu wani ɗan adam da ya sifantu da kyawawan ɗabi'u irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim, duka wani wata kyakkyawar ɗabi'a, wata kyakkyawar al'ada da Al-Qur'ani yake kiran ɗan adam sai ka sa ya aiki da ita. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da ya sifantu da wannan. Haka nan duka wata sifa da take mara kyau Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sifantu da ita, ya sifantu da ita. Saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha, lokacin da aka tambaye ta game da ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai kana khuluquhu al-Qur'an, al-Qur'ani ne ɗabi'unsa. Dan take tambaye sa, baka karanta al-Qur'ani? Yace ina karanta al-Qur'ani. Yace to me ka gani? Yace na ga kyawawan ɗabi'u, to su ne ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce yana daga cikin aikin da Allah ya ɗora wa Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan baiwa da ya yi ta aiko shi zuwa ga al'ummar duniya, shi ne ya musu tarbiya. Bayan ya karanta musu Al-Qur'ani, ya karanta musu, ya ɓarkake su, wato bayan ya karanta musu ayoyin Allah, ya kuma yi musu tarbiya. Shi ya sa babu wata al'umma da ta samu tarbiya, ta samu tarbiya ta a gani a faɗa, a yi tinƙaho, a yi alfahari irin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wata makaranta tun da aka kafa tarihi, tun kafuwar duniya, tun kafuwar duniya, tun daga halittar Annabi Adam har zuwa Allah ya naɗe ƙasa, ba za a taɓa samun wata makaranta da ta fitar da ɗalibai masu ilimi, masu tarbiya, masu gogewa, masu sanin ya kamata, wanda suka san abinda suke yi, masu tsoron Allah, kamar irin yadda makarantar Annabi ta fitar ba. Ko kana da wata makaranta da ta kai wannan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, makarantar da ta zama salamus ɗin da ake karantarwa a makarantar, salamus ɗin kai tsaye daga Allah yake zuwa, ba wata hukumar ilimi ba, ba wasu mutane ya zo su zo rubuta maka ga abin da ake so, a'a, da kai tsaye daga Allah ake aiko salabus din. Sannan malamin shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi aka danka wa salabus din, kuma su ne almajiransa, su ne Allah ya zaba masa, kuma ya zauna ya yi aikin da Allah ya sa shi tun daga farko har ƙarshe. Bai gaza ba, bai kasa ba, bai gajiya ba. Shi yasa yake shaidar da Allah akan wannan, yace Allahumma shahad ala hal ballag, Allahumma shahad, na isar ko ba isar ba, Allah kai shaida, babu shakka ya isar. Shi yasa mu ahli sunna muke tuciya, muke tuciya, muna cewa kakaf a cikin kundin tarihi, kakaf. Ka je ka duba duk wani gidan tarihi a duniya, ba za ka samu al'umma kamar ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in ka cire annabawa da manzanni. Idan ka cire annabawa da manzanni, babu wata al'umma da aka taɓa yi a bayan ƙasa, tun daga kafuwar duniya har Allah ya naɗe ƙasa, kamar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su ne tsarkaka, su ne tsarkaka. Duk wani abin da kake gani na kayaba a tare da wasu Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi shi sharafin da suka samu, kuma wanda ba wanda ya samu sai wanda ya yi rayuwa tare da shi, shi ne ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido, da zama a gabansa sai karatu. Idan ɗayan mu zai yi alfahari da irin ɗaliban da ya karantar nagartattu amintattu waɗanda suka san abin da suke yi in ɗaya mu zai yi alfahari da wannan kuma a kurzanta shi da wannan har ma wataƙila wasu hukumomi ko wasu gwamnatoci su iya gayyata sa su ba shi kyautar girmamawa saboda hidimtawa da ya yi wa al'umma da irin ɗaliban da ya yaye a hannunsa idan har akwai wani a cikinmu da zai yi wannan takama to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi saboda haka muke cewa babu cin zarafi da cin hanci wato da cin fuska da muzantawa da ta kai wani ya dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu albarka ya zage su ya kafirta su ba ya ce mutanen banza ne munafukai ne marasa amana ne manzo suka yi zaman munafici tare da manzon Allah wallahi duk wanda ya faɗi wannan to kai tsaye da manzon Allah yake yana so ya gaya maka ne waɗannan ba su samu malami na gari ba ba su samu tarbiya mai kyau ba ba su samu kulawa ba yana so ya soki annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma yake jin tsoro sai ya fike da zagin sahabbansa har ta kai shi da zagin matansa da Allah ya zaba masa cin mutunci ne ba karami ba tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kage akai wa na Aisha Allah yake faɗar wannan magana tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna tsammanin sa abu ne mai sauki amma babba ne a gurin Allah ku dubi mai cewa babba waye ne cewa babba ne Allah idan babba ya cewa abu babba ya kake tsammanin abu wataƙila yaro ƙarami wani ɗan abin da bai takara kai ya ringa ganin shi wani abu amma kai babban mutum abinda ka gan shi babba to ina kuma ga yaro wani malami yana misali irin yadda gwargwadon yadda abu yake gwargwadon yadda ke gani girman abubuwa ya ce wani ɗansa ɗan shekara abu isa ƙarfawai ne Allah ya ji ƙansa da rahama sai wani ɗansa ɗan shekara uku ne haka ko sai ya zo gurinsa sai ya ce baba sai ya haka da hannunsa sai ya riga haka baba za ka iya haka sai yana ganin wani abu ne a gurinsa babba babansa ba zai iya haka saboda haka babba in ya ce wa abu babba to babba ne bare Allah kuma al-azim ci tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim babba ne a gurin Allah saboda haka babbar magana ce wani yazo yana cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana bata su manyan aminansa manyan waziransa manyan waɗanda suka dafa masa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shine wanda ya karfafe ka da nasararsa ya kuma karfafe ka da mu'minai waɗanda suka dafa maka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sihim abu bakr wa umar wa usman wa ali وسائر المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب الرضوان بيعة الرضوان وأنن سوني ذاب قد الله ذاب وأدم صلى الله عليه وسلم كما بيمس ذاب ثمن دربا كو الله وأنم سذاب ثمن دري وني ذوينا زاجن سو ينا باشن سو ينا كوشي مسو yana lalata duk wani abu da yana munana musu zato wanda kuma ba haka Allah ya yi tarbiyya ya ba al'umma tarbiyya ba walaula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayran fa qalu hadha ifkun mubin ana ta yi kuka ji ana yi wa wani daga cikin ɗan uwanku musamman sahabban annabi ka haƙe ku yi wa mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata kyakkyawan zato ku ce wannan kage ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa bawa al'umma tarbiya shine tazkiyar da Allah ya umarce shi da shi kuma mu a wajen mu annabi yayi abinda Allah ya dora masa kuma ya ci nasara gagaruma annabi ya ci nasara gagaruma ba a taba samun wani a cikin tarihi ba wanda ya dauko yunkurin kawo gyara a cikin al'umma sai ya ci nasara kamar yadda annabi ya ci a cikin shekara 23 da yayi ya ci nasarar da dan adam bai taba samun irin ta ba bai taba samun irin ta ba bai bar duniya ba sai da Allah ya ce ya cika addini cip cip ya kuma cika wa dan adam ni'ima cip cip yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai da addini ya cika cip cip babu wani abin da zaka zo da shi ne kyau baka same shi a cikin addinin musulunci babu wani abu mummuna da addinin musulunci bai tsawatar akan sa saboda duk wani abu mai kyau to addinin musulunci ya zo da wanda yafi shi kyau duk wani abu mai muna addinin musulunci ya tsawatar akan sa fiye da yadda kowa ya tsawatar akan sa ashe kaga babu sauran dadi babu sauran rigi da zaka zo da shi da zaka zo da shi a musulunci a karba wannan ta samu ahlus sunna muke ganin girman wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam muka tsaya tsayin daka muka ce ba za a zo da bid'a ba duk wanda kuma yayi zo da bid'a to ba za mu shiru ba sai mun ce wa bid'a bid'a ce yasa a duk karatuttukan mu muka tashi godiya sai mu ce wa kullu bid'atin dalal wannan ba maganar mu bace mu muke cewa wa kullu bid'atin annabi ne ya faɗa mu muna maimaita maganar sa ne wannan magana da muke faɗa da jin haushin mu ka san wani baya son yin wannan magana kace wa kullu bid'atin sai ce kullu ai ba kullu ba akwai wata bid'a ta mai kyau akwai kaza kaza bid'a hasana akwai bid'a kaza Annabi ya ce kullu kullu ce. Kullu bid'atin dalala. Muna faɗar wani abu wannan ba? Wannan muke faɗa, kuma rage ba mu kara ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan a hadisin al-Irfad al-Musariya. Yana cikin Musnad Imam Ahmad da cikin Sunan Abi Dawud da cikin Ibn Majah da cikin tafsirori da yawa. Ce فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يزو أتكين حديث جابر ابن عبد الله ودير أتكين سنن النسائي نبيكتو كل ضلالة في النار wannan shi muke faɗa kuma shi muke nanatawa kuma a kansa muke kuma ba za mu gushe a kansa ba har mutuwa sunna sunna ce bid'a kuma bid'a ce annabi shi ya hada su kuma kowanne ya bashi matsayinsa alaikum bi sunnati ya ce wa kullu bid'atin dalala to wannan ita ce tarbiyyar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabbarsa har Allah ya cika addini cicif yace ya cika yayi a yau na cika muku addini na a yau na cika muku addini na wannan ayat ta sauka a hajjin ban kwana ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 10 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji a ciki aka saukar da wannan ayar a ranar arfa annabi yana tsayuwar arfa annabi yana tsayuwar arfa shi yasa yazo a cikin hadisin Tariq ibn Shihab wanda yana cikin Sahih Bukhari wani bayhudi yake cewa Umar ibn Khattab wani daga cikin malaman Yahudawa akwai wata aya a cikin littafin ku da mu malaman wato ahlul kitabi aka saukar mana da wannan aya to da wannan ranar mun bai da ita ranar farin ciki in shekara ta zago za mu farin ciki a ranar sayyidina ya ce wace aya ce shine yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya cika addinin ku ya cika muku ni'ima ya kuma sanar da ku a wannan rana komai na ku ya cika ai sai murna sayyidina Umar yace ai na san sanda aka saukar da ita da inda aka saukar da ita an saukar da ita ranar Juma'a annabi yana tsayuwa Arfa saboda tsayuwa Arfa idi ne ga mutanen da suke Arfa kuma ranar Juma'a idi ne ga duk mutanen duniya ba ranar Juma'a muke wanka mu kwalliya ba mu zo masallaci mu hadu rana ce ta idi saboda ka dama a ranar idin ka soka annabi yana tsayuwa Arfa saboda haka addinin mu ya cika shi yasa Imam Malik ibn Anas Imam Dar al-Hijra kamar yadda Ash-Shatibi ya ka a cikin tafsir al-Ittisam Imam Malik yake cewa Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da wannan ayar yake ya cika addini duk abin da wannan lokacin baya cikin addini to ba zai taɓa zama addini ba har abada sanda ayar take sauka an rufe ruf duk wani abin da bai zama addini ba duk dabararka duk kwalokwalanka duk wayanka duk shatale talanka za ka gaba ba zai shiga ba ba zai shiga ba ai riga an ce an cika duk abin da aka ce an cika shi in ka zo da wani abu zai samu gurbi ka dauko fi ka cika shi da ruwa ka kuma dauko abin nan duro ka ce za ka kara ka juye duro din duk a kasa zai jibi kofin na ya cika to da ƙari a cikin addini daidai yake da rage akwai wanda ya isa ya rage wani abu a addini ya zo da shi ya ce ba addini ba ne a saurare shi sallolin mu sau nawa muke biyar akwai wanda ya isa ya zo ce ya mai da shi uku mu saurare shi ko ya ce ya mai da ita hudu sallar azhar raka'a hudu sallar la'asar raka'a hudu magriba uku isha'i hudu asuba biyu wani sai ya zo ya ce zai mana rage azhar mai uku la'asar mai uku ko ya ce mai uku da rabi ya ce magarba to ita tun da uku ce a ban muku ita a uku asuba to asuba ma tun da dai kun huta amma dai na rarrage muku a can wannan ai mahaukaci za mu ɗauki shi akwai wanda zai kalle shi ma da wani to yadda ka san ragi a addini ba daidai ba ne to haka ƙari yake wanda yake ƙarawa a addini daidai yake da wanda yake ragewa mun fi fahimtar munin ragin in an ce za a rage mun fi fahimtar muni a nan aka ce azumin ramadana wata ɗaya cif-cif kwana 29 ko 30 wani zai zo ce zai mai da shi kwana 20 kamar yadda wasu ƴan alƙur'ani zalla a Pakistan suka ce su azumi kwana 20 ne wasu ma suka ce kwana 10 ƙarshe ne kawai azumi kawai saboda Allah ya ce abin ayyaman ma'dudat ɗan kwanaki ne kaɗan sai suka ce saboda haka musulmi ba su gane ba ai 10 ƙarshe kawai ake nufi ba watan duka ake nufi ba to mutane sun fi fahimtar wannan yana da muni to ƙarin ma daidai yake da wannan sai Allah ya ce ya cika shi in ka zo ka kawo wani abu ka ce shi ma addini ne ko an baka shi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko da shekara ɗaya ne ka zo da shi sabo ko shekara ɗaya ne ba da shekara dubu akwai wanda ya zo da wasu abubuwa shekara dubu kuma wasu sun kankame a matsayin addini muna ta fama da su ba za mu daina ba saboda muna son su da alheri muna son su da alheri saboda ka za mu daina gaya musu cewa ku watsar da wannan abubuwa ba ku dawo ga sunnar annabi tsantsa annabi bai bar duniya ba sai da ya bar mu akan turba wacce take mai haske taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik annabi bai bar mu a duhu ba taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma amray ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitab Allah wa sunnah annabi ya ban mana abin da muka rike ba namu
Allah ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam binsa shine bin Allah tsayawa akan tafarkin sa shine shiriya wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'a ar-rasul illa al-balaghul mubin in kuka bi annabi za ku shiriya wa ati'u Allah wa ati'u Allah war-rasul la'allakum turham duk bai san samun rahmar Allah to yabi Allah da manzansa ya rike alqur'ani ya rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya ce annabi ya koya wa mutane shine wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yake koya musu littafin Allah wanda shine yake dauke da shiriya shiriyar da babu da takaita babu wata shiriya da take shiriyar alqur'ani zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam sura alqur'ani shiriya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyar da alqur'ani alqur'ani haske ne ajaku min allahi nurun wa kitabun mubin haske ya zo muku daga Allah da littafi mabayyane shine alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alqur'ani ya zama rayuwa ce wanda zai rike alqur'ani shine mai rai wanda ya saki alqur'ani matacce ne wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya ayyuhan nas قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا دوان دا يسكي هنير القرآن يسكي هنير من زان الله صلى الله عليه وسلم أتشكين دوه يكي تفياء لركانيا يكي لركانيا يكي أكداه من شيء يكي تفياء الله نتاء من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم رأيوش جماعة يايتني أكن تربية يايتني أكن تربية يايتني أكن القرآن قويد القرآن يايتني أكن قويد سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيني والحكمة ده الله يفعله hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce take kunshe da hukunce wanda suke ƙara bayanin abin da alqur'ani ya zo da shi anan ne duka masu inkari masu ƙaryata hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu babban zaniya suka samu babban zaniya su ce sun yarda da alkitab ba su yarda da alhikma ba tare da cewa a hada su alhikma din shine hukuncen da annabi ke bayanin su Allah ne kuma ya dora masa alhakin yayi wannan bayanin ba shi yasa kansa ba wa anzalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka Allah ya gaya masa kuma bayanin ba shi zai kirkira ba bayanin da annabi yake yi na alqur'ani waɗanda sune hadisansa ba shi yake kirkirar su ba yayi da molanka in attabi'u illa ma yuha ilai ba abinda annabi yake bi sai abinda aka yi masa wahayi dan shi ma Allah subhanahu wataala ya bashi doka yace kada ya ketare abinda aka umarce shi kada ya kuskura fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhlum ka tsaya kyam kamar yadda aka umarce ka hakanan wanda suka tuba suka bi ka su ne mu'mini su ma su tsaya kyam kamar yadda aka umarce su kada ku wuce iyaka to shi ma annabi ba da kansa da kashin kansa yake bayanin ba a bayanin Allah ne yake aiko masa da bayanin Allah subhanahu wataala ya ce da shi la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ثم إن علينا بيانه
saboda haka Allah ya ce mu mun mu muka dau mu za mu dauki nauyin bayani dan haka can da yake da tubayyana lin nasi shi yake gaya masa abin da zai yi bayani shi yasa muka ce sunna wahayi ce kamar yadda alqurani yake wahayi shi annabi tun ya faɗa kamar yadda yake cikin musu Ahmad da sunan Abi Dawud zai yake cewa ala inni utitu alqurana wa mithluhu ma'ahu huwa mithlihi ma'ahu an bani alqurani an bani wani abu kutan kucin sa da shi ma wahayi ne daga Allah shi ma wahayi ne daga Allah waɗannan su ne irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam saƙonsa ya kunsa ya kunshi tarbiya karantar da mutane ayoyin Allah da tarbiya da karantar da su alqurani da karantar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yarda da wannan kunshin gaba daya to shine ya yarda da musulunci shine wanda zai je wa Allah insha Allah a bisa tafarki madaidaici wanda duk yayi wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa tawaye to wannan shine yake a dungure da kansa yake tafiya da kansa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi sawiyan ala siratil mustaqim wanda yake tafiya sawiyan a daidaice akan tafarki madaidaici shine wanda yake tafiya akan waɗannan abubuwa wanda duk yake saki ɗaya daga cikin wannan abu to a dungure yake yana tafiya ne da ka ta ka ka gaya mai yadda za a yi tafiya ta ka kasan ba za ta yi ba to wanda yake tafiya ta ka akan fuskarsa shine wanda ya sauka daga kan wannan hanya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule bayanin yana da faɗi amma mun yi kokari in dunkule shi idan ka duba za ka ga cewa Allah subhanahu wataala a ayar farko da take cikin suratu Ali Imran Allah subhanahu wataala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina aya ta biyu kuma sai ambaci laraba wallazi ba'atha fil ummiyina aya suratul jumu'ah fil ummiyina nan kuma sai yace alal mu'minina babu shakka sanin kowa ne a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne a cikin al'ummar larabawa duk da cewa ba iya kadai su sakonsa ya kunsa ba ba iya kadai su saƙonsa ya tsaya a kansu ba saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na duk duniya ne Allah subhanahu wataala ya ce ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin saƙon annabi na duk duniya ne to amma a cikin al'arba ya taso da harshen laraba yayi magana saboda a takaita al'amarin a fahimtar alqur'ani da sunna a cikin harshen larabci kada ya zamana kowane harshe da nashi alqur'anin kowane harshe da nashi sunnar kai kana gada a ce kowane yare da nashi alqur'anin na yarensa da nashi sunnar ta yarensa ka gaya mun yadda ba za a samu rikici ba balarabe sai ya ce a cikin yarensa in an ce kaza yana kunsar kaza da kaza da kaza ba wuce shi kuma sai ce ni kuma ana wa yaran kaza 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 kowa sai daga fassara shi da abinda uslubin yaran sa yake nunawa kaga sai a samu sabani mai yawa sai aka takaita abin a cikin yare guda daya sai da duk inda kaje ka komo sai ka dawo larabcin tukunna shine tushe qur'anan arabiyya saboda haka ya fito da shi daga cikin jinsin larabawa sannan laraba wannan ummiyai ne ba sa rubutu ba sa karatu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanda wannan yana wani bangare ne cikin ni'imar da Allah ya yi wa al'umma ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin irin wannan jinsi wanda babu lokaci da yi magana akan sa sannan Allah subhanahu wataala a waccan ayar yace mu'minai abinda yasa ya faɗi mu'minai saboda mu'minai ne za su amfana da wannan baiwar da Allah ya yi wa su ne bannin waɗanda za su amfana na'am kafirai ma sun amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba dan komai ba Allah ya dakatar da saukar da azaba mai gamewa akan wannan al'umma saboda annabi da sallallahu alaihi wasallam yake cikin su ma kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihi kama kana Allahu mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wannan wani ni'ima ce suka samu kai hatta dabba hatta dabba hatta tsuntsu hatta kowace irin halitta ta samu tagomashin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to amma wanda zai fi kowa cin gajiyar wannan aike shi ne mumini saboda shi abin ba zai takaita a nan ba zai bi shi har lahira rayuwarsa ta har abada wanda waɗannan sun ci gajiyar a nan duniya amma aka je lahira kuma za su gabu da gamansu shi yasa aka ambaci mumini domin su suka fi kowa amfana ko za su fi kowa amfana da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam irin baiwar da take cikin aiko shi magana ce kamar yadda nace mai fadi gashi yanzu na cinye awa ɗaya cirkin saboda haka zan ka je kai ta tunani akan wannan har zuwa wayewar gari abinda na faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muke na kuskure Allah ya kuma mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to ba dai lo to to kawo dan na shar ka dauki din mu
sadaqar jariya yana tambaya ne kan wanda ya mutu cikin abubuwan da ya bari na kayan gadansa akwai lambu da kayan marmari da kayan itatuwa wanda kun san cewa duk wanda ya shuka wata shuka wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bar shi lada kan wannan to sai yake tambaya cewa to shi wannan ya rasu cikin kayan gado da ya bari akwai lambu wanda ‘ya’yansa suka gada to zai ci gaba da samun ladan abin da ake ci a cikin wannan itatuwa kayan marmari da suke ciki a ita sadaka jariya shi ne abin da wato waƙafi wanda yake gudana shi ne abin da ka ɗauka ka ce ga shi wannan waƙafi ne ba za a sayar da shi ba ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kyautar sa ba wannan shi ne abin da ake kira sadaka jariya abin da ka bayar babu gado ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a yi kyautar sa ba to tun daga nan za ka ga ansar ka ta fito tun da kaga shi wannan an gaje shi yayin da aka gaje shi mamaci yayin da ya rasu dukiyar da ya bari duka
ta zama ta magada in banda abin da yayi wasiya da shi wanda bai wuce sul da zai wuce kai ya wuce sulusi sai abin da yake bashi ne akan sa da za a biya masa sai kuma abin da za a yi masa za a yi masa sutura da shi waɗannan su kadai ne ake cirewa daga cikin tarika sauran kuma duka sun zama mallakar magada nasu ne abin da duk suka yi da shi su za su samu ladan kai ya riga ya fita daga naka yanzu ya zama nasu saboda haka lokacin da suka gaje wannan gidan gona to nasu ne kai ba naka bane a lokacin da kake da rai naka ne abinda duk aka samu aka samu a ciki aka ce abin daga ciki ya zama sadaka gare ka amma lokacin da ka wasu baka sallama shi waqafi ba to ya koma na magadanka saboda haka ba maganar kuma a kai waiwayenka da lada to aka ba su aka baka su kuma za ba su saboda haka nasu ne in kana son ka samu ladan ya ci gaba da dorewa to kai waqafinsa ka ce gashi nan fi sabilillahi la yuras wa la yuba'u wa la yuhab ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba za a kuma ba da shi kyauta ba na'am sallah kowace sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata lokaci wanda ake son ka yi sallah a cikin lokacinta kar ka yi ta gabanin lokacinta kar kuma ka bari lokacinta ya fita inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta farali ne mai lokaci to amma akwai rangwame da aka yi wa waɗanda za su samu kansu cikin takuruwa aka yi musu rangwame da su yi wasu salloli kafin lokacinsu ko su yi wasu salloli bayan lokacinsu wato jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko su jawo wata sallah kafin lokacinta su haɗa ta da wata a lokacinta ko su jinkirta wata su bari sai lokacinta gaba ya shiga sannan su haɗa su wannan an yi wa matafi wannan dama an ba shi wannan sauƙi yayin da yake cikin halin tafiya yana iya haɗa sallolinsa biyu ya haɗa zahar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko ya haɗa magriba da isha'i a lokacin ɗaya daga cikinsu to haka nan lokacin da ake cikin halin tsoro ko kuma halin ruwan sama shi ma an yarda mutum ya haɗa salloli lokacin da ake cikin halin tsoro wato ya zanto in an fito aka yi sallah aka koma gida ana jin tsoron sake fitowa saboda rashin tsaro kun san akwai wasu lokuta da har ake sa kafi a ce daga 6 ko abin nan ko a ce 7 to 6 ko 7 to 5 wani abu ne da za a iya faɗa haka za ka ga wataƙila za ku iya magriba amma ba a yadda ku fito lokacin isha'i ba to sai ku iya haɗa sallolinku saboda kar ka fito kuma ka gaba da askari saboda haka ba za ka iya fitowa ba to saboda wannan sai aka ce to ka haɗa sallarka ku yi su a lokacin magriba haka nan lokacin da ake ruwan sama wanda idan aka ce za a fita a dawo da kwai takuruwa akwai matsuwa kana fita duk za ka jiki to shi ma an yarda ku haɗe sallolinku yayin da ruwan sama yake sauka kuka yi magariba sai liman ya ja ku a yi sallar isha'i wannan ga waɗanda suka riski sallah tare da liman sannan a masallaci sannan jama'a a kula cewa waɗannan abubuwa guda ukun su suke sawa a haɗa sallah dan ka samu ka yi sallar da liman kai sallar ka kai kaɗai a gida yayin da ka koma gida ka kasa fitowa kaga za ka yi sallar ka kaɗai a gida dan ka samu sallar tare da liman sannan ka same ta a masallaci sannan ka same ta jami'i saboda haka in ya zanto ba a masallaci bane ba musalla ba a musalla ne misali a wani dan filin ku ne a kasuwa kuke haɗuwa ku yi sallah ko a kofar gida kuke haɗuwa ku yi sallah wannan ba za ku haɗa salloli ba dan ba masallaci bane sannan ya zanto tare da liman a masallaci abin da sa kace a masallaci kaga yanzu mutum a gidansa dan ana ruwan sama da bakin ƙwarya ko da bakin duro ne ake ruwan sama. Ba zai ce ku zo mu haɗe, ya tara matansa da ƴaƴansa da barorinsa, ya ce ku zo mu haɗu mu haɗa sallah don mu samu jam'i, kuma gani ni ne liman. Ai ba masallaci ba ne, kaga shi kenan, ba za ku yi wannan ba. Ba za ku yi wannan ba. Ko ka zo ka samu an riga an yi sallar magariba, ka samu an gama sallar magariba, isha'in za a yi. Ba za ka ce bari in yi gudu in yi magariba ta in same shi. A nan babu baka samu jam'an ba, tunda kai baka samu jam'i ba, sai baka same shi tare da liman ba. Saboda haka ba ka da wannan ruksa ɗin, sai kai sallar ta a lokacinta. Saboda ka makara. To sannan wasu daga cikin malamai kamar Malikiya suna ganin cewa idan akwai hadari mai tsanani ana iska, misali ka san wani hadari in ya haɗu za ka ga rugu-gugu ana iska, duk da cewa ruwan bai sauka ba, amma duka alama tana nuna cewa ruwan zai iya sauka. To suna cewa daidai yake da ya sauka, saboda haka shi ma ana iya haɗa sallah. Wanda yana daga cikin abin da Malikiya suka kaɗaita da shi cikin sauran mazahib, cewa ana magana akan almatsar alwaqi' wal mutawaqqa, wanda yake cikin yi ko wanda ake sa ran za a yi, shi ma ba wai hadari biji-biji ba haka ba, sama-sama wanda ba zai tsorata ka ba, a hadari wanda da ka ji shi in kana ne fita ma ba za ka fita ba, kana jin tsoro. To irin wannan suna cewa shi ma za a haɗa sallah, duk da cewa wasu daga cikinsu suna cewa in har ba a yi ruwan ba, to za ka yi sallar ka daga baya. In har ruksar ta tabbata, to babu hikimar a sake cewa ka sake ta. Duk abin da ruksa ta tabbatar da shi, to babu magana a sake yinsa kuma bayan an riga an yi shi. Wannan su suke sawa a haɗa sallah, ba wai kawai don an yi ɗan yayyafi ba kuma shi kenan sai a haɗa sallah, ba wai kawai don an ɗan ga hadari ya ɗan fara tasowa ba sai a haɗa sallah, ba don ana ɗan a ya zamana akwai wani abin da zai iya sa a samu haraci. Wasu daga cikin malamai sun yi ilhaƙin kamar irin su duhu mai tsanani, irin su taɓo mai tsanani, duk da cewa mu yanzu alhamdulillah ba wannan, yawanci akwai sola a hanya a hanyoyi ko kofar gidaje akwai fitilu da sauransu, irin wannan duhun da ake iya samu a wancan lokacin yanzu ba a iya samun su ba. Suna cewa tsanani, sanyi mai tsanani, sannan duka wani abin da zai jawo haraci. Duk wani abin da idan ka ce za ka raba sallolin biyu zai sa ka cikin takuruwa, ya halatta ka haɗa sallah a saboda shi. Saboda hadisin Abdullahi ɗan Abbas yana cikin sahih Muslim, yana karantarwa lokacin azhar, abin nan lokacin azhar da al'asar, lokacin azhar ya zo sai wani ya rika cewa sallah sallah, wato irin masu ƴan banna'iya ɗin nan, sallah sallah. Wai shi Ibn Abbas ne yake karatu, yana ga sallah sallah sai banza da shi. Saboda haka aka gama lokacin sallar azhar yayi har la'asar, sannan sai ya tashi ya haɗa, ya ce to wannan sunna ce, ya ce wannan abin da na yi sunna ce, ba ruwan sama aka yi ba ba kuma, saboda annabi ya yi irin wannan a Madina, ya haɗa sallah ba tare da ruwan sama ba, ba tare da tsoro ba. Aka tambayi Ibn Abbas me yasa yayi haka, ya ce arada an la yuharrija ummata, ay la yuqi ummatahu fil haraj, kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci. Ma'ana dukkan wani abin da zai jefa al'umma cikin kunci, to ya halatta a haɗa sallah saboda shi. Shi ne abin da malamai suke cewa al-haraju marfu'un an hadhihi al-umma, duk abin da zai jefa wannan al'umma cikin kunci, wa ma ja'ala alaykum ad-din min haraj, Allah bai sanya muku kunci a addini ba. Saboda haka idan mun misali likitoci ne za su shiga tiyata, aikin tiyata. Aikin tiyatar nan za a shiga kafin azhar, amma watakila za a kai kusan magariba ana yi, mun san akwai irin wannan tiyatar. To sai su haɗa sallar azhar da la'asar. Za su yi ta azhar, su yi azhar, su yi la'asar, sai su shiga aikin tiyatar. To ko da magariba ta yi, babu wani abu, sun riga sun yi sallarsu ta la'asar. Don a ɗauke wannan harashin, wani haɗuwa ce aka yi wanda idan aka rabu haɗuwar ba za ta yi ba, sai azhar ta yi. Ake ga in aka ce a tafi a yi alwala, a yi wasu gudunmawa ma za su yi, kuma ana son kowa ya zauna a yi wannan tattaunawa, sai mu ce a ci gaba da miti. Amma fa abin da ya shafi al'umma ko shafi maslaha addini ba wai taron siyasa ba. ko taron kasuwanci kuna tattauna wani business
a'a
ana magana akan abin da ya shafi al'umma ko ya shafi addini to wannan idan kuka ga rabuwar ku ba za ta sasa ku kuna iya jinkirta azhar ku hade ku yi da al'asar saboda rabuwar za ta jawo haraci duk abin da zai jawo haraci ya shiga karkashin maganar Abdullahi dan Abbas arada Allah ya harija ummata na fatan wannan ta zanto musu ta ce
ne
yau an yi sai ya hakuri shi haƙewa haƙƙin liman ne a fahimta ba haƙƙin mamu bane shi liman shugaba ne a masallacinsa shugaba ne a masallacinsa wasu mamu idan suka zo sallah su suke liman yayi abin da suke so ba daidai bane idan fiqhul liman ya bashi shi cewa bai kai a hada sallah ba to ka hakura ka tafi gida in Allah ya yi da zarban a samu juma'ar abin nan a samu isha'in sai ka zo ka samu in Allah ya kuma ruwa zai sauka ko wani abu to shikenan kai da mun ba dora maka komai sai abin da zaka iya amma ba za ku sa liman gaba ba akwai wadanda suke raba masallacin biyu sai a ce to in ba za ka haɗe ba babu guri sai a tura wani ɗan mu haɗe ku zo ba daidai ba ne idan liman ba zai haɗe ba to ka haƙura kar ku matsa masa kar ku hayayyako masa kar ku ce za ku yi masa wani wa'azi kar ku ce ya takura muku in ba za ka iya sallolinka a nan ba ka sake masallaci abu liman ko a sake masallaci ba haka ba
Allah insha Allah ku yi wannan